أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، فشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 23 غو وتر شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عتنا لشكرا 1415 wanda ya daidai da 24 ga watan January na 1994. Muna karatun littafin Riyadus Salihin na al-Imam Muhyiddin Nawawi, Allah ya ji kanshi da malaman shi da mahaifan shi da sauran al'ummar musulmi baki daya. Idan ba manta ba, mun yi karatu har zuwa hadisi na 152, muka kuma shiga babin da ke biye da wannan babi da muka gama. To amma lokaci ya mana halin shi, shi yasa za mu sake daukowa daga babun fil muhafazati alal a'mali. Babun fil muhafazati alal a'mali, babin da ke magana akan kula da kuma kiyaye ayyuka. Ma'ana ayyukanka na alheri da ka samu kake yi, wanda ka samo su imma daga alqur'ani ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihiya, to ka kula ka dimanta akan su, kada ainihin shedan ya raba ka da su. Malam yace qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqq. Yanzu nan lokaci bai yi ga waɗanda suka yi imani ba zukatansu su rinka kankan da kai wajen ambaton Allah da kuma abubuwan da aka saukar na gaskiya. Aka ce yana daga cikin sababin saukar wannan aya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a da farkon musulunci sun kasance mutane ne masu ainihin wato yawan wasanni da juna, a rinka wasa, wannan ne wa wannan ba'a, wannan ne wa wannan ba'a, ana shewa. To sai Allah ya saukar da wannan aya ake kwabar su. To da su da mu da duk waɗanda ainihin suke mu'minai ne, Allah ya haɗa baki ɗaya ya ce ai lokaci ya yi ga mu'minai ko su rinka ƙanƙantar da kansu, zukatansu suna tawali'u ga ainihin Allah da kuma alƙur'anin da ya saukar. Wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu, kada mu'minai su zama kamar waɗanda aka baiwa littafi kafin su, su ne Yahudawa da Kiristoci. To kar mu'minai su zama yadda suka zama. Fabala alaihimul amadu, sai zamani ya musu tsawo, su Yahudu da Nasara da zamani ya musu tsawo. Faqasat qulubuhum, shikenan sai zukatansu suka ƙetashe daga ambaton Allah. To kada mu'mini su zama haka. Ma'ana da'iman abadan mu'mini ya zama yana tuna da al'amarin Ubangiji. To haka ba za ta yiwu ba sai in kana ainihin karatun Alqur'ani, kana aiki da shi, kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu, kana aiki da su, shine zuciyarka za ta dimanta akan tsoron Allah da kuma ainihin tawali'u gare shi. Wa qala ta'ala, har wayo Allah madaukakin sarki yace, wa qaffayna bi Isa ibn Maryama wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahma wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Allah yace wa qaffayna bi Isa ibn Maryama, sa'annan bayan annabawa sun gama zuwa daga cikin ainihin banu Isra'ila, sai muka kawo annabi Isa sai biyo bayan su. Wa atainahu al-injila, shi kuma muka bashi littafin injila. Wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahma, muka sanya tausasawa da jin kai a zukatan duk waɗanda suke bin annabi Isa alayhi salatu wassalam. Mun yi sharhi cikakke game da wannan aya da abin da ya shafe ta, na cewa duk sa'an da wane yace shi Kirista ne, shi ne din addinin annabi Isa ne, to dole ne ya zama mai tausayi, mai rangwama wa mutane, ko da ba Kiristoci ba. Amma duk sa'an da aka ce wane Kirista ne, yana tsangwamar mutane, yana kisan mutane, yana wahalar da mutane, to ba daga cikin mabiya annabi Isa da shaidar Alkur'ani. Ina fatan gane. Sai kuma Allah yace wa rahbaniyatan, to wannan wawun ba wawun afasi bane kamar yadda ya zo wa rahma. Wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahma, Allah yake mun sanya tausasawa da tausayi da jin kan juna a ainihin zukatan masu jin addinin Annabi Isa. Wa rahbaniyatan, to wannan wawun wawu isti'naf ne. Haka kuma su kuma sai suka dora wa kansu ruhubaniyanci, shine mutum ya zauna ba aure, ya yanke daga duk wasu al'amura, kawai sai kuma ya zauna a coci ya yi ta ibada. To wannan sai Allah yake ibtada'uha, su suka kago wannan abu. Ma katabnaha alaihim, mu ba mu dora musu ba. Ma'ana ashe hatta a cikin addinin Annabi Isa alaihi salatu wassalam, ka zauna ka ce ba za ka yi aure ba, ba za ka ci kaza ba, ba za ka yi kaza ba, ba za ka yi kaza ba, za ka rinka ainihin azzaba kanka wai da nufin bautar Allah, wannan baya daga cikin bautar Allah. Ina fata an gane. To shine ainihin sai Allah yake cewa illa ibtigha'a ridwanillahi, mu abinda muka dora musu shine su nemi yarda Allah kawai. An gane ko? Ba, amma ba a dora musu ruhubaniyanci ba. To Allah yake samara auha haqqa ri'ayatiha, sai kuma ba su kiyaye wannan abu da aka dora musu ba, yanda ya cancanta su kiyaye, sai ba su yi haka ba. Mun gane ko? To dama duk sa'an da ka tsago bid'a, to ƙarshe abin da zai faru shi ne sai ka zo kawaye gari wannan abu da ka tsago kai kanka ya tsangwame ka, ba ma wai mutanen da kuke tare da su ba. Don gashi Al-Qur'ani yana bamu labari akan ainihin waɗannan mabiya Annabi Isa, ga abin da Allah ya dora musu su di shine su bauta mishi kamar yadda Annabi Isa ya karantar da su a Injila, amma sai suka kago wa kansu zama ba aure, zama ba cin kaza, ba cin kaza, ba cin kaza, su haramta wa kansu jin daɗi da wahalhalu. Sai Allah yake famara auha haqqa ri'ayatiha, sai ba su kiyaye wannan abu da suka dora wa kansu ba yadda ya dace da ainihin wato su zartar da abin. To shi ne duk sanda ka kago bid'a sai ta zo ta gallabe ka kai da kanka. Don dai mun ga gashi su suka kago wannan abu ko? Su da kansu kuma sun kasa kidarwa ko? To haka ka ɗaukar wa kanka cewa kullum za ka yi raka'a 1000, duk ran da kai 1, 2, to rana ta uku ƙarshenta sai ka ji gaba ɗayan al'amarin ya gundure ka. Shi yasa Annabi yake duk sa'an da za ku ɗauki wasu ayyuka na ibada, ku ɗibi gwargwadon yadda za ku iya, don kar ka zo ka gaza. Duk sa'an da ka gaza ɗin nan, me ya fusatar da kai? Ibadar Allah ita ta fusatar da kai. To ibadar Allah ta fusatar da kai, kai asara kenan. To amma wa ya ɗora maka? Kai ka ɗora wa kanka. Kullum dare kai shafa'i da wuta ka kwanta, mafi ƙaranci kenan. In za ka yi da yawa, kai raka'a 11, shine iya abin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda zamu ji ba da dadewa din nan ba. To in za ka dimanci wannan ba zai azabtar da kai ba, ba zai saka gundura ba. Amma duk zanda ka ɗibo kanka raka'a 1000 za ka yi, kullum dare za ka sauke Alkur'ani, za ka zama malam mai 80, alarama mai 80, to za ka wahala. Ƙarshe sai ka zo ba ka iya sauke ko izo ɗaya kuma, shikenan ka ɗora wa kanka. Ina fata an gane. Ma'ana ibada an fi so ka rinka a hankali a hankali a hankali har zuwa lokacin da ainihin Allah zai karɓi ranka. Wannan shine abin da Allah yake so. Wa qala ta'ala, har wa Allah madaukakin sarki yace, wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, jama'a kar ku zama kamar wadda take warware ainihin kadinta ko sakatta bayan ta riga ta saka sakatta yi ƙarfi ta yi kyau sai kuma ta dawo sai ta warware. Malaman tafsiri suka ce ko dai ya zama Allah yana buga misali ne yadda za a fahimta, mutumin duk da ya zo sai da ya gama saka tsaf sai ya zo ya zare ta warware ya warware ya warware bayan ta yi kyau ta yi kwari ba wani kuskure, wai kawai saboda rashin aikin yi, sai kuma ya dawo gobe kuma sai ya sake wuni sai da ya gama tsaf, sai can dare kuma sai ya zo sai ya warware sai ya zauna, kullum haka yake. Wannan ba yana asarar lokacin shi ba, yana wahalar kan shi. To ma'ana duk sa'an da ya zama ka aikata ayyukan alheri to ka rinka kula fa da su. Idan shirka ko wani abu da zai kai ka ga ridda suka shigo sai duk su warga da waɗannan ayyuka, shine al-muhafaza alal a'mal kenan, sai ka rinka kiyaye waɗannan ayyuka naka. Mun fahimci wannan ko? A wata fadar kuma aka ce wata dattijuwa ce, wata tsohuwa ce, sai ta ainihin wuni yin saka ko kuma ta wuni yin kaɗe tsaf, sai ta gama yin kaɗin ta gaba ɗaya ko kuma sakata gaba ɗaya, sai ta dawo kuma yamma ta yi, sai kuma ta dawo sai ta warware ta tsaf, gobe ma haka za ta yi. Haka ta wata shashashan mace ce. To abinda Allah yake buga mana nan misali akan ka kula da aikinka, kar sai ka yi ka zo ka warware shi kuma baka sani ba. Mun gane ko? wa qala ta'ala har wayo Allah madaukake yace wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautawa Allah ubangijinka har sai lokacin da mutuwa ta riske ka shine yaqini anan an gane ko kai ta bautar Allah kai ta bautar Allah har mutuwa ta dauke ka kana bautar Allah ba wai ka fara bautar Allah shekara biyu shekara uku shikenan kuma ka watsar gaba daya kai fushi ko kuma ka gaza a'a ba haka ake so ba so ake karin kai a hankali har yadda yake baka ainihin samu ka cika akan wannan aiki na alheri ko fahimci wannan ko wa amal ahadith amma hadisai da suka zo a cikin wannan babi faminha hadithu aishata daga ciki akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda tace wa kana ahabbud din ilayhi addinin da manzon Allah ya fi so sallallahu alaihi wa sallama addinin da Allah madaukakin sarki ya fi so ma da wa masahibuhu alaihi wanda mai wannan aiki ya dimanci shi har ya mutu mun gane ko daga daukar wa kanka raka'a dubu kowanne dare gwamma kullun kai shafa'i da witri ka kwanta har Allah ya dauki ranka ka mutu a cikin alheri mun gane ko an fi so ka dauka yadda yake a hankali zaka dimanci to Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun fi son a rinka yin aiki kuma a dimanta akan wannan aikin wa qad sabaqa fil bab qablahu wannan hadisi ya gabata a babin da ainihin aka gama karantawa a wancan babi ina fata an gane وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم عمر الله تعالى مشير دا خليفة نبي عادل شوغباء yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man nama an hizbihi min al-layli wanda yayi bacci daga izfin da ya saba saukewa a kowane dare ma'ana ka saba kowane dare zaka sauke izu daya to sai baka karasa wannan izu ba sai bacci ya dame ka sai ka kwanta aw an shay'in minhu ko kuma wani ainihin bangare ne daga karatun alqur'anin ka da ka saba yi a kowane dare to wannan daren kafin ka kai inda ka saba tsayawa sai ka sala ta zo maka sai bacci ya zo maka sai ka kwanta kai bacci din faqra'ahu ma baina salatil fajr wa salatiz zuhri tsakanin sallar asuba da sallar azhar sai ka karanta sai ka karanta wannan abu mun gane ko a ce surori uku ne suka rage sai da aka yi sallar asuba sai ka karanta karanta su ko kuma ainihin bayan da gari ya waye ko bayan da rana ta daga kafin sallar azhar dai sai ka karanta karatun ka cikon na daren jiya mun fahimta ko kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl sai a rubuta mutum ladan kamar ya karance din ne da daddare kamar da ya saba to amma anan aka Imam al-Qurtubi yace sai in ka karanta din ne da niyyar karashin wancan din na dare da kuma niyyar tabbatar da wancan ibada shine mahallin shahidin zai samu damar fitowa ma'ana al-muhafaza kenan alal a'mal ka kiyaye wannan aikin da ka saba yi har ya zama ma in baka samu damar karasa ba ka zo ka rama abin da baka karasa ba an gane ko to sai a baka lada cikakke Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه daga Abdullah dan Amr dan Ab Allah ya kara mishi yarda wanda muka ji irin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta ainihin kai kawo da shi da manzon Allah cewa shi zai rinka sauke alqur'ani a kowane dare manzon Allah yake ka rage shi zai na kwana sallah to shine ya ruwaito mana wannan hadisin mun gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shi Abdullah dan Amr dan Ab yake manzon Allah ya ce da ni ya kai Abdullah la takun مثل فلان كركز مكمر واني كان يقوم الليل دا يا كسنتينا تاشي دا دا يا إبادة قيام الليل باوين سي صلى كالإبادة سي صلى تسا مكي إذن ذكر يسا مكي إن كراتنا القرآن يسا مكي إن تسبيه إذن أيدهم صلاة جماعة كي صلى الله عليه وسلم دو أبن دي سوف كتاشي كي كاي قيام الليل to da wannan mutumin ya kasance yana tashi da daddare ya gabatar da wata ibada fataraka qiyamal layl sai ya ainihin bar wannan qiyamal layl sai bar wannan ibada da yake da daddare kun ga ya ainihin jawa kansa asara kenan ko dama manzo Allah yace Allah ya baya gazawa sai ko baya daina rubuta muku lada sai in ku kun gaza daga ayyuka in kun dakata sai dakata to aka ce me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗi sunan shi ba sai aka ce dan a rufa mishi asiri shi kuma wannan ko an ga yana son ya kasala ne ko kuma an ga shi dai mai kokari ne ya ce to karfa kuma kokarin naka ya zama irin na wani kaga da wani yana yi kuma yayi daina to kai fa ka kiyaye naka aikin shine mahallin shahid ne an gane ko ma'ana duk ibada da ka diba to ka dibe ta yadda zaka kiyaye ta akai shi yasa da a ce zaka daukar wa kanka zaka sauke alqur'ani a wata to shikenan kowanne ainihin kowanne dare ko kuma a kullun sai kai ainihin his video kullun his video wata na cika kwana 30 ka sauke alqur'ani a cikin nishadi kuma ina fatan mun gane muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa an aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya kara mata yarda tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة رواه مسلم عائشة الله كرامت يردا إتتي ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق نفات أنغاني ita take ba mu labarin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ibada dama tace ko da azumi ko ba da azumi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba wuce raka'a 11 ba to a wata riwaya kuma sai tace wani lokacin ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin raka'a 13 a dare sai ce shuru a wannan riwaya wata riwaya kuma sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin raka'a 13 biyu daga cikin raka'atul fajr ne to duk sa'an da baka karantu yadda ya dace ba riwayoyi na hadisi za su rinka rikitaka kuma har ka zo kana zargin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ka hallaka ka ce ai hadisai suna da rudani hadisai suna da rikici kai ne kake da rikici dan baka je ka karance su yadda baka fahimce su ba ina fatan mun fahimta riwaya ta ce raka'a 13 ta shuru wata ta ce raka'a 13 biyu daga ciki raka'atul fajr wata kuma ta ce 11 ko a azumin ramadan ko ba azumi ba haka sallar shi take sallallahu alaihi wasallama to wannan in ka dauko mas'ala ainihin al muqayyad wa haml muqayyad ala mutlaqin wata riwaya da take raka'a 11 ko a ramadan ko ba a ramadan ba ita ta fayyace mana dalla dalla sai kuma wannan riwaya ta ce 13 din nan biyu daga ciki raka'atul fajr ne ma'ana 11 daga ciki fa sune sallar dare to ya akai biyu daga cikin 13 suke zama raka'atul fajr shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tashi karshen dare ne yayi sallolin shi na dare yana sallama daga witri alfijr ya fito sai kuma ya tashi sai ya raka'a biyu ita ce raka'atul fajr to in ka kalle su a surance sai kaga cewa raka'a 13 ne amma a hakika fa raka'a 11 na dare raka'a biyu kuma na raka'atul fajr dan haka babu wata riwaya wadda ta inganta wadda ke tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ainihin sallata da tahajjudi ko ta qiyamu ramadan sallar tarawihi raka'a 13 yin raka'a 13 din nan bid'a ne musan jiwan nan da kyau balle raka'a 20 balle 24 balle 36 balle 39 wannan dukkan riwayoyi ne da basu inganta ba Imam Malik ya ruwaito waɗannan hadisai da muke magana sa'annan Imam Malik ya ruwaito mana kuma wasu asarai daga Sayyidina Umar waɗanda ke tabbatar da ashe sahabbai ma sun san irin sirrin sallar da manzo Allah yake yi da daddare zamanin Sayyidina Umar ya nada limamai ya zo ya samu ana sallah da daddare da watan azumi wannan yana tashi wannan yana tashi waɗannan mutum uku na tasu waɗannan mutum kaza waɗannan mutum kaza sai ce waɗannan mu jama'a ina ma da in tattara su gaba ɗaya in nada musu limami ɗaya ya rinka jan su sai ya nada Ubayy ibn Ka'ab sai ya wuce ne wa maza limanci ya umarce shi cewa ya rinka yin raka'a 11 ya kuma nada Tamimud Dari ya rinka yi wa mata limanci ya ce ya rinka masa raka'a 11 yana nan a cikin muwaffa Imam Suyuti da ya zo sharhi a cikin Tanwirul Hawalik sai ya ce wannan ya nuna Sayyidina Umar ya dauko wannan ne daga hukuncin da Aisha ta faɗi cewa ko a azumi ko ba a azumi ba annabi baya wuce raka'a 11 mun gane ko saboda haka qiyamul ramadan raka'o'in ta kayyadaddu ne na wajen yawa amma na wajen karanci to akalla shine raka'a daya shine witri ko kuma kan shafa'i da witri, amma wajen yawa bai halatta ka wuce raka'a 13 ba, sai raka'a 11. Mun fahimci wannan ko? To raka'a 11 din nan sura yadda zaka yi su ko kai bibi so biyar kana sallama sa'annan ka tashi ka ci ko raka'a daya ta zama witri, ma'ana ya zama zaka yi sallama 6 kenan, ko kuma kai raka'a 2 ka zauna kai tahiya ka tashi ka sake raka'a 2 kai tahiya kai sallama raka'a 4 kenan, ka sake tashi ka sake raka'a 4 sai ka ainihin sake yin sallama, in an hada raka'a 8 kenan, sai ka tashi sai kai raka'a 2 kai sallama ka sake raka'a 1 kai sallama ya zama 11. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan, ma'ana wannan kuma zai baka sallama 4 kenan, ko kuma kai sallama 3 kai 4 kai sallama kai 4 kai sallama ka tashi kuma kai 3 gaba daya kai sallama ya zama raka'a 11, ko kuma kai raka'a 2 kai sallama sai ka tashi sai kai raka'a 9 sai kai masa sallama 1, duk wannan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ko kai raka'a 4 kai sallama ka tashi kai kuma raka'a 6 kenan ko 7 sai kai raka'a 7 sai kai sallama, duk cikin waɗannan in kai ya wadatar maka ka bi abin da yake ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka dauki littafin salatu tarawih ko kuma littafin qiyamu ramadan, aka samu cikakken bayani akan waɗannan matsaloli, duk wata rigima ka fita daga ita insha Allah. To Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza fatathu salatu min al-layl, annabi ya kasance idan sallar dare ta kubuce mishi bai samu damar yin ta ba, min waja'in saboda rashin lafiya, au ghairihi ko kuma wata larurar daban ba rashin lafiya ba, salla minan nahari sintai 10 raka'a, sai ya sallaci wannan sallah ya ramuwarta sai raka'a 12 da rana, rawahu muslim, muslim ya ruwaito wannan hadisi. Wannan hadisi shi kanshi akwai hujja akan raka'a 11 din, don ta ce duk sa'an da larura ta sa bai yi da daddare ba to in zai rama da rana sai raka'a 12, dalili saboda ya ce salatul layli wan nahari masna masna, sallolin dare da rana nafiloli ana raka'a bibi ne, to witri shi ake da daddare, to amma yanzu ramo witri za a yi da rana, ba a yin witri da rana, don haka madadin ya raka'a 11 sai ciko daya sai ta zama 2 saboda rana ne, don ba a yin witri da rana. Ashe shi kai shi wannan hadisi dalili ne mai cewa Annabi raka'a 11 yake yi, don fahimta ko? In larura ta kama ne bai samu damar yi da daddare ba, da rana in zai rama in yi 11 din sai ya ciko daya sai ta zama ta cike shi ya zama 12 saboda ba a yin sallar nafila witri da rana, don fahimci wannan ko? Imam Muslim ya ruwaito wannan. Mahallin shahid da ke cikin wannan hadisi a cikin wannan babi shine dangane da muhafaza alal a'mali, ma'ana har sallar nafila gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ramawa, dama wata rana sun yi tafiya sai ya zama bacci ya kwashe su ba a yi sallar rakatul fajri ba, ba a kuma yi sallar asuba ba, da aka tayi za a yi sallar asuba sai da aka fara rama rakatul fajri, sannan aka dawo kuma aka yi ita wannan sallar ta ainihin asuba, ma'ana nafiloli ma ana rama su kenan in sun kubuce maka sallar witri, shafa'i da witri, sallar rakatul fajri duk zaka iya rama, qiyamul layl duk zaka iya ramawa, dalili gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka takan faru gare shi. Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza fatathu salatu min al-layl, ashe haka ya kasance ne ba wai so dai yayi ba, ina fatan mun gane. To Imam an-Nawawi ya gama bayani dangane da babin da ke magana akan kula da ayyuka baki daya da shari'ar musulunci ta dora maka, sai kuma yace babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, babin da ke magana akan umarni da shari'a ta yi akan ka kula da kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ladabi da girmama ita sunna din ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, dama haka littafai na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke, duk abin da kake nema zaka samu a cikin su, bayan an kawo maka ayyukan ka gaba daya ka kula da su fa, kar su lalace, kar shirka ta shigo, kar riya, kar bid'a, duk ka tsare, sa'annan kar ka ibo kanka abin da ba za ka iya ba, sai kuma aka zo a nuna maka falala ta kula da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kar ka kangare mata, kar kai mata tawaye, kar ya zama kana rena ta, balle ya zama ainihin ba ma ka ainihin daraja ta. To shine yake umarni da shari'a ta bil muhafaza ala sunna, akan ainihin kula da sunnoni na ma'aiki wa adadiha, da kuma ladabba, girmamawa da yadda ake ladabi ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Yace qalahu Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ne ya faɗi wannan. A wani bugu ya zo da qala Allahu ta'ala ko Allah madaukakin sarki yace wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abin jidda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku da shi to ku karba, abin da kuma duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hane ku to tabbas ku hanu ku bar wannan abu. Dalilin saukar wannan aya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rabon dukiya ne sai aka ga ya fifi da muhajirai, ya fifi ta su ne da umarnin Allah. Dan mutumin da ya zama ma yantiku anil hawa, magana baya yi ta san zuciya, zai iya wani aiki na san zuciya? A'a, to sai ya ainihin fifi ta. Misali wannan an bashi naira 100, amma mutumin da yake mutumin Madina Ansari sai a bashi naira 30 ko naira 50, wannan sai ya jawo gunagunu. Ai waɗannan dan ƴan uwan shi ne yake fifita su, mutanen garin su ne, don haka yake fifita su. Sirrin kana daga hikimar da ta sa ainihin akai haka. Waɗannan baki ne sun zo, wani ba takalmi, wani ba rigar sawa, sai da mata, sai da wurin kwana, sai da wurin sana'a. Kai ko kana cikin arzikinka komai da komai, sai a kawo naira 50 aka baka, shi wannan ƙarshen dan an bashi ba ta wuce wani ɗaya cinye ta ba. To su mutanen Madina da yake mutane ne masu karamci, akwai ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗibi wasu fulote ya ba su, ma sai suka ce ai ba zai yi ba ya Rasulullahi, sai ka baiwa ƴan uwan mu muhajirai ma. Su matsalar ba tare da su take ba, munafukai ne ke sa ido. To ku yanzu ya za ku yadda a zo garin ku kuma a fi ku kaza, ai muku kaza, ai muku kaza, sai su ce ai babu komai, mun yadda shi manzon Allah ne, duk abin da ba zai zalunci ba. To shine sai Allah ya ce duk abin da manzon Allah ya ba ku ya kawo muku to ku karba, abin duk da ya hane ku kuma ku hanu. Ƙarshen aya sai ya ce wattaqullaha, ku kiyaye Ubangiji, ku ji tsoron Allah, innallaha shadidul iqab, Allah na da tsananin hukuma ga duk wanda ya saba mishi ya saba manzon shi. Suratul Hashr aya ta 7. Wa qala ta'ala, Allah madaukaki yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ƙarshen aya allamahu shadidul quwa. Waɗannan ayoyi duk suna tabbatar da cewa ka kula da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dalili, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da yake faɗi zahiri. Allah ya ce wan najmi idha hawa, na rantse da tauraro lokacin da yake faɗowa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, Allah da kanshi yace dan uwan naku, abokin naku, mutumin garin naku, manzon naku, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba batacce bane kuma bai kauce daga kan hanya ba. Wa ma yantiqu anil hawa, kuma manzon Allah baya magana ta san rai, sai dai duk abin da yake faɗi in huwa illa wahyun yuha, duk abin da yake faɗi wahayi ne wanda ake yi mishi. Ina fatan mun gane. Suratul Najmi aya ta 3 zuwa ta 4. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ka fada musu cewa in dai kuna cewa kuna son Allah, in dai soyayyar ku da gaske kuke yi, Yahudawa suna cewa suna son Allah, Kiristoci suna cewa suna son Allah, kowa ya bude baki sai yace yana son Allah, to in dai kuna son Allah to sai Allah yace ka gaya musu cewa fattabi'uni, ni kuma manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullahi ku dini, yuhibbukum Allah, sa'annan sai Allah ya soku wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma ya muku gafara dhunubanku. Ma'ana duk wanda Allah ya soci sai Allah ya sa mala'ika Jibril ya shela a cikin malakutul a'la, mala'iku gaba daya, cewa Allah madaukakin sarki yana son wani, kuma duk ku soci, duk sun soci, shikenan duk abin da kuma wannan bawan Allah zai yi sai samu muwafaka daga Ubangiji. Suratu Ali Imran aya ta 31. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Haqiqa, kyakkyawan koyi ya tabbata a gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, koyin wanda yake ainihin da wanda duk yake fatar ya hadu da Allah, kyakkyawar haduwa a ranar alkiyama, ya kuma je ranar lahira lami lafiya. To wajibi ne ya koyi da bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wata rana Abdullah bin Umar suna tafiya da abokin shi, da daddare suke tafiya, kowa yana kan dabbar shi, ma'ana kamar kowa na kan raƙumin shi. to Abdullah ibn Umar yana ainihin gaba, wannan aboki nashi yana baya, suna tafiya da daddare. Can sai Abdullah ibn Umar sai ya tsaya daidai wata bishiya, sai ya waiga sai bai ga wannan aboki nashi ba, sai da ya jira jira can zuwa wani lokaci sai ga wannan aboki nashi, yace ina ka tsaya? Sai yace ai na ga cewa lokaci asuba za ta yi ne, alfijiri zai bullo, ban samu na yi witiri ba, kada witiri ya bullo, ai kada ai alfijiri ya bullo, ban yi witiri ba. Sai yace baka ji Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzo Allah, bai ce ana san wannan aya, yace to manzo Allah ya kasance yusallil witra ala rahilatihi, yana yin sallar witri akan abin hawan shi, ma'ana kai sallar witri a wannan halin a wannan lokacin shi yafi dacewa da kai fiye da ka sauka kasa kai, kun gane ko? Tunda ya kasance manzo Allah yana kan abar hawan shi lokacin sallar witri yayi, shikenan sai ya kabbarta sai ya ci gaba da yi. To a wannan lokaci da haka ta faru, kai amfani da wannan dama kai aiki da wannan sunna shine daidai, ka sauka din ba shi bane daidai, wannan da ake kakalan yadda komai sai an biyar da Annabi ya ce fa, ka sauka kafa din kai sallar ka, a tunda wannan lokacin yayi muwafaka kana kan wannan abin hawan, to ka ci gaba a haka, kai sallar ta ka dabba tana tafiya, shine sunna gare ka, ba ka sauka kasa ba, da kana kasa ne sai kai a kasa, amma tunda yanzu abin ya same ka haka, to ya taba samu manzon Allah a haka yayi sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun gane wannan. Haka wata rana Abdullah ibn Umar din nan ya kinsa zai tafi aikin hajji, sai aka ce ai bana Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi ya sauka ga ainihin Abdullah ibn Zubair zai mishi juyin mulki shi da sojojin shi, dan haka Makka an cika ta da sojoji, za a yi tashin hankali, dattijo ka hakura, ƴaƴan suka zo suka kewaye shi, suna fiɗu suwa ne ne duk gasu nan sun kewaye shi, ana yiwa baba nasiha ne, ka saba kowace shekara kana zuwa aikin hajji, to bana akwai tashin hankali cikin hurumi, baba ka hakura bana. Sai da ya gama sauraron su kakaf, sai ya ce to tashin hankali dai in na je na samu gari lafiya zan yi aikin hajji, in kuma na samu gari ana tashin hankali an tare ni ban samu damar yi ba, to alhamdulillah na kuma samu damar aiki da wata sunna kenan rannan, dan manzon Allah ma ya taba zuwa aka tare shi, to ni ma na je an tare ni kenan, ni ma na samu wannan sunna na samu falala. Nasiha kuma a je a ci ku ci abukku. Ibn Umar kenan. وقال تعالى الله مدوكتين سركي يتي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يتي نارا سيدا أبنججن كياكي محمد معنى باما سينايرا سوادا أبنججن كما اللام هنا ما موقفها من الإعراب وهي صلة لتأكيد القصد. An gane ko? Silatun li ta'kidil qasar. Fala uqsimu bi hadhal balad, la uqsimu bi hadhal balad, fala uqsimu bika ba wa kaza, fala wa rabbika, ba sai na yi rantsuwa da ubangijinka ba ya kai Muhammad sallallahu rabbi alaihi wa sallama. Irin wannan ya fi karfafawa fiye da a ce na rantse, ma'ana ai ma ba kamar ma in tsaya ma ina rantsuwa ma ai kamar ba ta lokaci ne. La yu'minuna, dukkan mutane ba su da imani baki daya, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, har sai sun za ka zama kai ne mai hukunci a duk cikin rikicin da ke shiga tsakanin su. Duk sa'an da rikici ya faru, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, to a duba a ga me Allah ya ce, me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce. Wannan shi ake kira tafiya salafiyya, ma'ana aqida salafiyya. Duk sa'an da bamu dauki wannan fahimtar ba sai rigima ta faru. Naka aji aya daya aka ce kowa ya faɗa abin da yake gani, sa'annan kowa a bashi akan fahimtar shi, wannan aqidar ɗan bid'a ce. Naka aji hadisi daya aka ce kowa ya dauki fahimtar shi, a kowa ya rike fahimtar shi, wannan irin aqida da tunani ne na ɗan bid'a. Aqida da tunani na ahlus sunna masu lafiyayyar aqida da imani shine duk sa'an da aka yi sabani sai a duba a ga menene Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, menene Allah yace. Sa'annan in ba a fahimto daga fassarar Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, sai a dubi shi sahabin da ya ruwaito wannan hadisi, menene ya fassara wannan hadisi, ko kuma shi sahabin me yake aikatawa dangane da karkashin fahimtar shi ta wannan hadisi. To wannan shine maganar malaman usulul fiqh da suke cewa arrawi adra bima rawa, mun fahimta ko to duk sanda aka dauki wannan kaida sai ku ga rikici ya kawo amma an aje hadisi daya kowa ya kalle shi yace shi fahimta shi kenan kuma ya hau kujeran naki yace ba dan wannan fahimta ba sai dai ta kife dole kan musulmi ya rabu wannan tunani ne na yan bid'a amma duk sa'an da mutanen kirki suke son kai ya hadu sai a ce kowa ya aje fahimtar shi me Allah yace ai Allah yace kaza to kowa ya hakura ya ji maganar Allah me manzo Allah yace ai manzo Allah yace kaza kowa ya aje fahimtar shi abu maganar manzo Allah menene sahabban annabi sune malaman farko sahabbai da tabi'ai menene suka fassara da abin da suka fassara to kowa ya saki ra'ayin shi da tunanin shi da maganar shehun shi da malamin shi yazo ya bi abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka fassara lokacin sai ga kai ya hadu bid'a ta rasa hanyar da za ta shigo amma ka ce kai ne kake fahimta yake kaza kai ne kake fahimta yake kaza kai ne kake fahimta to kowa yake fahimta shi ba ya kai ya hadu kai ba ya hadu ba mun fahimta ko istidlali akan wannan matsala bi wujuhil qira'at kuskure ne cewa ai gashi kira'o'i ma sun kafu kamar kira'o'i bakwai wannan ya nuna ashe kowa ya dauki abin da yake so kenan a'a duk wanda yayi wannan yayi wa al'ainihin kira'o'i bakwai ko goma mummunar fahimta wadannan kira'o'i guda bakwai ko kuma guda goma ba wai sabani fa suke da juna ba kira'awar shi ba tana tura abin da haf kira'ar haf ta dasa bane kira'ar qalun ba tana tura abin da wannan ta dasa bane kowace da inda ainihin take ina fatan mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu Allah ya shiryar da mu to shine Allah yake cewa mutane baki daya ba za su zama mu'mine ba har sai sun kawo maka hukunci duk abin da ya faru a tsakanin su sa'annan in kai hukuncin summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita ba za su samu damuwa da kunci a cikin zukatansu ba akan hukuncin da kai ma'ana ko da ka yadda cewa abinda Allah da manzon Allah suka faɗa su zama hukunci in aka hukunta kuma ka zo kana nuna damuwarka to har yanzu baka samu ba tukuna mimma qadaita wa yusallimu taslima sa'annan kuma su bayar da miƙa wuya su bayar da goyen baya da miƙa wuya 100 bisa 100 an gane ko ma'ana duk sa'an da wani abu ya faru sai ka kawo cewa ne Allah yake ne manzon Allah yake mataki na farko kenan in an yi hukuncin kuma karka jin zafi mataki na biyu kenan sa'annan a ga ka miƙa wuya 100 bisa 100 shikenan ba sauran nifaka ba sauran kwana karka ce kai dai kawai dan dai ka rasa yadda za ka yi ne kaza kaza dai kaza kaza shikenan dai a tafi tunda zamani ya zo a'a wannan ya nuna har yanzu baka da imani tukuna Allah kiyaye suratun an-nisa ko aya ta 65 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya kuna rikici game da wani abu sai yace fi shay'in ko menene komai kankantar shi rikici ya faru tsakanin Abdullah ibn Mas'ud da Ubay ibn Ka'ab akan halaccin sallah da doguwar riga kadai ba tare da mutun ya sanya wando ko jauto a ciki ba wannan yace ai duk wanda ya sallah da riga kadai babu kyautu ko wando a ciki ko da ta rufe al'aurar shi sallah ba ce ba wannan kuma yace sallah ta sai rikici ya faru da sayyidina Umar ya fito da yake to ai tunda ku sahabbai ne ashabi kan nujumi manikata baitum kadihta baitum ikhtilafu ummati rahma bai fadi haka ba sai yace alqawlu ma qala Ubay maganar da Ubay ibn Ka'ab ya fadi ita ce daidai cewa ya halatta ai sallah da riga guda daya matukar ta suturta al'aura ko ba wando ba jauto a ciki matukar dai ba tana bayyana al'aura bane yace kuma daga yau duk wanda na sake ji cikin sahabbai yana sabani sai nayi mishi kaza da kaza ku da ake kallon ku ku zama ku ne abun koyi kuma kuna sabani to ya za a yi kuma da sauran na bayan ku ma'ana wannan hukuncin na Umar shi kadai yana rusa waɗannan hadisai da aka ce wai ikhtilafu ummati lakum rahama sabanin al'umma ta rahama ne gare ku ko kuma ashabi kan nujumi manikata daitum kadihta daitum wannan tishirme ne daban kaura ya za a yi manzo Allah ya faɗi wannan magana mun gane ku saboda haka ainihin Allah ya ce duk abin da aka yi jayayya to kun ga da aka zo sahabbai ne suke wannan jayayya wannan ya ce ya halatta wannan ya ce bai halatta ba wannan ya ce in an yi sallah ta wannan ya ce sallah ba ce ba da sayyidina Umar ya zo bai ce a'a to kowa ya rike fahimtar shi ba kowa ya rike fahimtar shi wannan yana ganin in wannan ya yi sallah bai da sallah bai bi shi sallah ba zai bi shi sallah ba an raba kan musulmi ko ba a raba ba sai jawo musu maganar manzon Allah ai manzon Allah ya ce ya halatta ayi sallah da mayafi daya ko riga daya ko ba jauto ko ba wando a ciki wata rana Jabir ibn Abdullah ya dauko mayafi guda ya lullube ya sallah sai wani ce a dama ya halatta ai sallah da mayafi guda babu wanduwa kasa ko kuma yayi jautu, sai ce ai dama nayi ne domin wawa irin ka ya gani ya tambaya an gaya mishi dan kaka jana rigima da kai a bakin titi. Farudduhu ila Allahi war rasuli, duk abin da ya faru na rikici sai ku koma da shi wurin Allah da manzon Allah sai su muku hukunci. Al-Imam an-Nawawi ya ce qala al-ulama, malamai suka ce ma'anahu ila al-kitabi was-sunna, duk sa'an da rikici ya faru sai ku komar da shi ku dubi ne Allah ya ce, mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, to tarkon farko da aka fara wa mutane na raba su da aiki da wannan aya, sai aka dauke tunanin mutane daga al-Qur'ani, aka dauke tunanin mutane daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An gane ko? Aka ce ai al-Qur'ani kana karantawa in baka aiki ba zai la'ance ka, to rabu da shi, dawo ga azkaru, in kai kafa dubu shikenan zaka shige. Hadisai suna da rikici, akwai wasu ra'isai, akwai wasu wane ne, in baka sani ba sai ka fada, to duk waɗannan ba su zo nan in kai salati kafa dubu shikenan ka samu shiga. To shikenan sai zuciyar mutane ta dace akan haka, ba a tunanin duk abin da ya faru ne Allah yake, mai manzon Allah yake, sai kowa ya kawo fahimtar shi, ko fahimtar shehun shi, ko fahimtar malamin shi, ko fahimtar limamin shi, daga haka shikenan waɗannan shehunai da limamai da malamai baki ɗayansu mutane ne fa ba annabawa ba, wato mutane ne waɗanda suke ma'asumai, ba annabawa ba ne, annabawa ne waɗanda suke ma'asumai, amma duk malami duk limami duk shehu ba ma'asumi ba ne, za a iya samun kuskure a maganar shi, za a iya samun daidai. Na haka Ibn Hazm al-Zahiri ya faɗi a cikin ayat al-ihkam fi usul al-ahkam, ya ce yaya za a yi a ce za a bi mutanen da suke kuskure kuma suna yin daidai, zai yiwu ba? Zai yiwu ba, shi yana kuskure yana daidai, in yai kuskure wani lokacin bai san yai kuskure ba, sai in an yi mishi tambihi to bai da rai abin da ya rubuta ka ce 100% sai abu wannan ya zama shine shari'a kamar shari'ar da ta sauko daga saman bakwai, to sai a halaka. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama shine jahir, duk abin da yake faɗi ba kuskure a ciki kuma ba san rai. Wata rana wani sahabi an zo hajjatul wada'i, sai shi dama yana zaune a Makka, sai ya ce ya rasulullahi duk sa'an da naji ka faɗi wani hadisi da labari ya zo min, sai in ainihin rubuta, sai aka ce in daina rubutawa saboda wai an ce wani lokacin kakan yi fushi ka faɗi magana cikin fushi ya zama wannan magana ba daidai ba, sai ce tsarki ya tabbata ga Allah duk abin da ka ji ya fito daga wannan harshen ka rubuta gaskiya ne ba kuskure a ciki. Shi yasa sallallahu alaihi wasallam, shi yasa wani sahabi wata rana ya ji Annabi ya yi huduba mai fasaha, sai ka saka da ya rasulullahi sai a rubuta min wannan, duk abin da ya fito harshen manzon Allah babu kuskure a ciki, to wannan jahir ne sai ka bi shi kai tsaye. Matsalar ka kawai shine ka tace ya tabbata ka zaɗin da aka ce manzon Allah ya faɗi, ko ko wasu ne suka zauna suka faɗi don samu nace sani, kawai matsalar ka kenan. In baka san wannan ba shikenan fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa dhubr, sai ka tafi, duk kowane zamani ba a rasa wanda zai tace maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san su. Allah ya shirye da mu a koma da abin zuwa ga Allah da manzon Allah, alqur'ani da sunna kenan. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yake, man yuti'ir rasula faqad ata Allah, ai duk wanda ke bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to tabbas wannan mutumi ai yana bin Allah ne, ma'ana Allah ya rate biyayya gare shi akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Duk sa'an da kake bin manzon Allah to shikenan Allah ya yarda da kai, ka samu shiga kenan, kana bin Allah kenan. An gane ko? Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace, wa innaka lallai kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama latahdi ila siratin mustaqim, wallahi tallahi kana shiryawa zuwa ga hanya wadda take mai kakkiya. Duk sa'an da Allah zai yabi manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko tunanin shi, ko kwakwalwar shi, ko hankalin shi sai yayi rantsuwa. Mu dubi anan sai da yace wa innaka, sai da ya kawo bi nunin tawkid, sa'an nan yace latahdi. An gane ko? Hadhihi lam muwaqqa'atun lil qasam, lam ce karantsuwa wannan, lallai kai wallahi kana shiryawa ne zuwa ga hanya wadda take mai kakkiya. To shiriya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga shiriya ta kasu kashi biyu, akwai hidayatu irshad, akwai hidayatu tawfiq. Wasu ayoyi na alqur'ani kamar waɗannan sun ce manzon Allah yana shiryawa, wasu ayoyi kuma sun ce innaka la tahdi man ahbabta, ma'ana kamar akwai contradiction kenan, wannan ta ce kana shiryawa, wannan ta ce baka shiryawa. to babu rudani a cikin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka inganta shiriya da Allah yake tabbatarwa cewa kai din nan kana shiryawa to hidayatu irshad shiriya ta yi wa'azi ya gaya maka abinda Allah yake ya gaya maka abinda zaka rayu ka ji dadi duniya da lahira wannan manzon Allah yake can kuma da aka ce innaka la tahdi man ahbabta hidayatu tawfiq a sa mutum ya dace ya bi hanyar da take daidai wannan kuma a hannun Allah yake shine Allah yake wannan baka mallake shi ba dan lokacin da kawun shi ya rasu yayi ta bakin ciki akan ainihin da ya samu ya shiryu ba shine sai Allah yake ai baka shiryar da wanda kake so ko da kana son shi ma'ana amma ya shiryar da shi hidayatu irshad dan yayi mai wa'azi ya ki karbe an gane ko to amma ta tawfik fa to Allah bai bashi damar wannan ba shi yasa kai mai wa'azi sai kai ta fadi kai hidayah kenan ta irshad hidayatu tawfik kuma a hannun Allah take shi yasa Allah yake lasta alaihim bi musaytir kai dai ka fadi gaskiya ba kai zaka san kurasu su bi ba illa man tawallahu kafar sayu'adhibuhullahu azaban akbar duk wanda ya bada baya ya kangare wa shari'a Allah Allah zai mishi azabar da tafi kowace girma to sannan Allah madaukaki yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi mala yace wa qala ta'ala Allah madaukaki yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke saba wa umarnin shi wallahi su ji tsoron kada wata fitina ta same su imamu malik da imamu ahmad ibnu hanbali sun fassara wannan aya suka ce ko kun san fitina aka ce a suka ce shirka shine a ce maka Allah ya ce annabi ya ce sai ka ce malam wani ya ce kaf an qaulan wahidan ka zama mushriki dama menene mushriki tukuna mushriki shine wanda yake hada maganar Allah da tawani ko ibadar Allah da tawani duk sanda aka ce qala al ilmu qala Allah qala rasul duk sanda aka ce Allah ya ce annabi ya ce kace malam wani ya ce shikenan qaulan wahidan al'amari yayi kai nisa da musulunci kun gane ko wani mutum yazo yace ya imam malik ya imam darul hijra ina so zan yi aikin hajji ne gani kuma mutumin madina ina ne gurin da zan je dauki ainihin harama miqati kenan sai imam malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abul hulayfa yaje dauka abaru ali kenan inda ake ga abaru ali ayyansu sai yace ya imam malik ni daga masallacin annabi gindin kabarin shi nake so zan dan kara wasu yan min ne yan kadan sai wata ta kara zan kara imam malik yace to ina ji maka tsoran fitina ina ji maka tsoron ka fada cikin bala'i kana ganin kai zaka iya kara wata falala wadda manzon Allah bai kawo ba kenan an ce ga inda manzon Allah yayi kace kai daga wuri kaza zaka dako ma'ana manzon Allah ya rage kai ne zaka cika kenan na ba dan gani irin waɗannan bayanai na su Imam Malik su Imam Ahmad ibn Hanbali su Imam Shafi'i game da ruku da sunna sai kana karanta littafai waɗanda aka rubuta musamman akan sunna akwai littafi as-sunna ta Ibn Abi Asim sunan littafin kenan as-sunna malamai da yawa sun yi littafi haka as-sunna ibn abi asim yayi wannan yayi wannan yayi duk gashi nan sun yi dan mai su bayyana maka yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallama take da kuma maganganu na irin su imam malik wajen girmama sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wata rana abdullahi ibn abbas yana wa'azi sai yace ya jama'a Allah madaukakin sarki yace ya farlanta muku aikin hajji kuma manzon Allah da ya tashi aikin hajjin nan yace khudu anni manasikakum ku yi hajji yadda ku ga ina yi kuma irin hajjin da manzon Allah ya shine tamattu'i ma'ana tamattu'i kaje in kai umara ka warware ka shiga cikin halacci sa'annan ranar tarwiya ranar 8 ga wata ka kuma koma ka ci gaba da ayyukan ka na hajji ka ci gaba har zuwa karshe haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai wani yace ai Abubakar da Umar sun ce irani za a yi shine ya fi salana sai ce jama'a za a yi muku faran kwatsa daga sama fa اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر ina ce muku Allah da manzon Allah sun ce kuna cewa Abu Bakar da Umar sun ce kowa san daraja Abu Bakar da Umar manzon Allah yake Abu Bakar da Umar a cikin addinin musulunci kamar kunne ne da ido ga kai dukkan da aka ce ba ido ba kunne ne ya rage kuma to haka Abu Bakar da Umar suke a musulunci mu ji matsayin su fa kuma manzon Allah a wani hadisi yace Abubakar da Umar sune dattawa a gidan aljanna duk wannan falala ta sifa ta hanyar wa suka samu to kaifa yakunul far'u aqwa min al-asl yaya za ai har abada ba su taba tarar da darajar manzon Allah ba zai tafi shi. Dan haka har abada sai Ibn Abbas yace wallahi za a yi muku ruwan kwarkwata daga sama. Nace Annabi yace ku ce Abubakar da Umar sun ce ina ake magana Abubakar da Umar ba Annabi yace. Haka Abdullah ibn Umar ya tashi shi ma yana cewa manzon Allah tamattu'i yayi, sai wani yace to ai kuma babanka Umar yace kirani za a yi. Ibn Umar yayi zuciya, yayi ajiyar zuciya tukuna. Yace maganar manzon Allah baka dauka ko maganar babana? Yace maganar manzon Allah yake ku fitar min da wannan dan bid'a daga nan. Ma'ana dan me ma za a ce manzon Allah yace ka bude baki ka ce wani yace. Shi yasa shi Abdullah ibn Umar din nan mun karanta da ku cikin sahih al-Bukhari da riwaya Imam Ahmad ibn Hanbali. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allah masajidallah. Kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallatai dakin Allah. Wal yakhrujna tilal, amma an za su fita babu kanshin turare tare da su. Yana da wani da mai suna Bilal, sai yace wallahi namna'ahunna, mun rantse da Allah mu kuma sai mun hana su. To ku dubi yadda karan ya faru. Shi yace manzo Allah yace kada ku hana, shi kuma har sai da rantsuwa yace wallahi sai mun hana. Mun gane ko? Yace in ce manzo Allah yace kada a hana ka ce sai kun hana, yace Allah ya tsine maka albarka. Allah ya tsine maka albarka, Allah ya tsine maka albarka, sai da mai so uku mun karanta. Sannan yace wallahi har abada ba zan sace magana da kai ba, kuma har suka mutu ba su magana da juna, dan shi jinin jikin shi. Dan me za a ce manzon Allah ya ce kai ka kawo ra'ayinka, wane ne kai? Mun gane ko? A kowane hadisi za mu karanta nan, za mu karanta sharhin shi, kudi abinda malamai suka faɗi, za ka yi mamaki wallahi. Imam An-Nawawi a cikin Al-Minhaj yace in aka ce sunna kaza kai karo da ita, yace ya halatta har abada a daina magana da kai, har abada a daina magana da kai gaba ɗaya, ko ido a daina hada da kai, hada sai kai da mai haka kai shikenan. To amma duk lallabawa ake a hankali har a kai ga fahimta. In ba dan haka ba zamani ya zo yanzu sai ka ce mutum Annabi ya ce sai ki a to mu ina ruwan mu da wannan kuma. Allah kiyaye. Wa qala ta'ala, to in muka lura wannan aya da muka karanta yanzu, au tusibahum azabun alim, ko azaba mai radadi ta same su, ma'ana anan duniya su fada cikin shirka, a lahira kuma su fada cikin azaba mai radadi, shine ainihin wuta. To wannan suratul nur aya ta 63, ana gama wannan sura in ka duba yadda tartibin qur'ani yake, sai kuma kaga tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdi, anan kuma sai Allah ya nuna girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ina fata an gane. Akwai dalilin saukar wannan aya, taro ake da manzon Allah da sahabbai, sai wannan ya fita bai nemi izini ba, sai manzon Allah ya ji zafi a ranshi amma sai ya shanye, sai wani ya sake fita bai nemi izini ba, sai manzon Allah ya ji zafi har abin ya bayyana a fuskar shi, nan take sai mala'ika Jibril ya sauka da waɗannan ayoyi. Faqad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza, wallahi Allah yana sanar da masu fita babu neman izini fa wurin taron nan. To falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, mu dubi fa abin kai zaka ga menene wannan, dan ana karatu kuma na tashi na fita ana taro na tashi, to me aka yi? Amma wannan abin ya sa manzon Allah ya ji zafi, ma'ana ba shugabanci kenan, ana zaune sai kowa ya abin da yake so, kuma manzon Allah shine shugaba, to ya ji zafi shine Allah yake to wallahi Allah yana sanar da masu fita ana taro ba izini, wallahi ku ji tsoron kada Allah ya saukar da narkon azaba gare su. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma, wannan kuma da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka suratul ahzab kenan. Allah yake ya ku matan Annabi, darajarku ba irin kowace mata bace, ku tuna irin abin da ake karantawa a cikin gidajenku da dakunanku na ayoyin Allah. Shine sayyidatuna Aisha har take wa sauran mata alfahari, tace babu matar da suna kwance a cikin lulluɓi mala'ika Jibril ya zo ya kawo wahayi sai ni, tun kuma akwai ta ɗaga hannu mu gani. Wannan yana nuna girman daraja Aisha, suna kwance a lulluɓi guda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mala'ika Jibril ya zo ya kawo saƙo, ba matar da ta samu wannan daraja kuma sai Aisha. Ina fatan mun gane. To shine Allah yake cewa ku tuna irin abubuwan da ake karantawa a gidajenku da dakunanku, min ayatillahi, na daga ayoyin Allah, wal hikma, da kuma hikma, malamai suka ce duk inda kaji an gwada ayoyi da hikima a Qur'ani ko al-kitab wal hikima, to suka ce ma'ana Qur'ani da sunna. An gane ko? Shine malam yace fassara qatadatu al-hikmata bis-sunna. Qatada ya fassara al-hikmatin nan cewa ma'anar shi shine sunna. Allaqahu anhu al-Bukhari. Bukhari ya ruwaito wannan daga ainihin qatada mu'allakan ainihin ghairu dhikri isnadi. وصله ابن أبي هاتم من طريق معمر عنه بلفظ من آيات الله والحكمة القرآن والسنة بجتكين آيوين الله ده حكمة شيني القرآن ده سنة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ده أبن ده إمام الشافعي يفدي أتكين لتافن شاء الرسالة لتافن هنا أصول الفقه شيني لتافن فرقود أكربوتان أصول الفقه المجرش الربيع شير ويتوش قريش ده قريش موكا هنتاكو الشيخ احمد محمد شاكر شيء تحقيقي شو نمالي ميني بمطري مطمئن كثم مطر يارف يوكا مشيك ابو اربعين دفق وجده متوى الله يتكنش يتحقيقي يتعليقي جئ ابن دعكي بقاطع ووانا للتافي للتافي ياكس انجئ مجلد يوكو داني حكا كميد دوانا الرياض الصالحين يكي تو للتافي نينا فرقو دا اكربو تا دنگاني دا علم وقصول الفقه انني ذاكا اند سي امام شافي اسيكي جرم مسنن منزان الله صلى الله عليه وسلم. Imam Shafi'i daga cikin maganganun shi a wannan littafi yace a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana, kaga mun saba mata, yace Allah ya tsare mu daga wannan har abada, yace duk inda kaga wannan to ka soke shi kuskure ne kawai. To a ciki Imam Shafi'i a Shafi'i na 78 yace sabakara Allahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an, Allah ya faɗi al-kitab a cikin al-Qur'ani, yace to duk sa'an da kaga an ce al-kitab Qur'ani ake nufi. Wa bakara al-hikma, kuma Allah ya faɗi hikima, yace fasami'tu man arda min ahli al-ilm bil qur'ani, daga cikin malamai na wadanda na amince da su masana ne na al-qur'ani, naji suna fassara wannan guri da cewa al-hikmatu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sunnar manzon Allah ita ce hikima din da ake nufi. Kun gane wannan ko? To wannan kenan. Wal ayatu fil babi kaseera, malam yace ayoyi da suka zo akan wannan babi wadanda ke umarni akan kula da sunnar manzon Allah da girmama ta suna da yawa. Wa ammal ahadith, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuwa, fal awwalu an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني ما قالوا لنا وترانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتاشينا وأز يا جماعة الله يا فرلن كامك أيكن هجي لانهك أجياء أيكن هجي سيواني صحابي يا رسول الله قوة شكرا من ذا الله يشروع لبدش Manzo Allah yace Allah ya farlanta muku aikin hajji, a je a aikin hajji ya jama'a. Mutane yace ya Rasulullahi kowace shekara sai da suka yi haka har sau uku. Manzo Allah bai kula shi ba, sai da ya gama wa'azin shi da hudu ba. Sai yace mai tambaya dazu dangane da cewa kowace shekara, da a ce na ce eh, da ba za ku iya ba. Yanzu mutum nawa ne za su iya hajji duk shekara? Sau ɗaya ma na farlancin yaya aka yi? 50,000 tara ta wasa ne? Sai ka tara ta, kuma sai ka tara ta mai tsarki, sannan za ka yi aikin hajjin Allah ya karba. Don inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. An gane ko? Karuwa ta yi zina, ta tara kuɗi, ta tafi aikin hajji, ta tafi yawon banza ne, dama iskanci suke zuwa yi. Har sai su zo suna hira, ke mutum ne kika ɓata wa hajji bana? Ko ta ce to ita dai ba laifi, ita ɓata mutum uku dai. Ba laifi ne ma wai. Ma'ana tana ganin fal aula wal ahra ta bata kamar dozon guda. Ranar jifan shedan kuma zai ce to za mu tafi jifan chairman. Wai shedan ne chairman? Chairman din su. Chairman din su. Wai za su tafi jifan chairman din su. Ma'ana tun ana saba wa Allah a nesa da dakin shi har an bi shi hajjin din dakin shi kuma ana kai fasadi. Yaya fushin Allah ba zai sauka akan mutane ba? Dan Allah ba dan ma rahama Allah ba za a dauke mutane wahalar man fitar nan shekara biyu ko biyu da rabi. Rahama Ubangiji ce kawai Allah ya taimake mu, sai Allah ya dauke mana ita. Amma in da dan ta halin mu ne da muke yadda muke mu'amala tsakanin mu da Ubangiji, dan Allah wannan azaba za a dauke ta? Kuma waye bai wahala ba? Ba wanda bai wahala ba. ko kana da kuɗi kuɗinka ba za su biya maka bukata ba ba ma dole sai a ga babban mutum yana yawo a ƙasa ko kuma babban mutum ɗan Ezra ya goya shi ina fata an gane Allah ya shiryar da mu to shi yasa ba a san yawan tambaya duk abin da ya zama kasancewa za ka ainihin tambaya ka ɓallo manzon Allah ya ce mafi sharri cikin halitta Allah shi ne mutumin da ya tambayi wani abu da ba a farlanta shi ba saboda tambayar shi sai aka farlanta wannan mutum shi ne mafi sharri a wurin Allah ma'ana Allah yana jin tausayinmu manzon Allah yana jin tausayinmu wata rana ya fito sallar dare aka zo aka bi shi kashi gari gari ya waye wannan ya ce a je ai an yi sallar dare a bangonka ba wani ya ce ai ban sani ba ne a to yau da ni za a yi wannan ya masallaci ya zo haka to ranar na uku na hudu sai manzo Allah ya ji fitowa suka zo suka yi ta gyaran murya ta suke manzo Allah ya makara ne da aka zo sallah suka yi ce ina jin ku na ki fitowa ne da gangan saboda tsoronka Allah ya farlanta muku aka farlanta kana yin wannan tarawihi da tahajjud cikin nishadi in aka ce farlanta ya za a yi da kai salawatul khamsu da aka ce farlanta ba gaida ke gogurma da mutane ba ina fata an gane to shi yasa ba a san yawan tambayoyi akan abubuwan da ba su da amfani shi yasa an ka zo ka tambayi Imam Malik ala gafar da malam idan mutum yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai Imam Malik ya ce awaqa'atil mas'ala wannan mas'ala ta afku ne ko kuwa sai ce a'a ina dai tambaya ne wai ko da ta faru shikenan kaga mun yi rigakafi sai Imam Malik ya ce la'allaka min al-iraqiyina mai yiwa kana daga cikin mutanen Iraq an gane ko a ra'aita yuna ko a ra'aita yuna ne ko wane ne suke kiransu ma'ana masu malam ne su gani in kaza ya faru tun abin bai faru ba ashabul ra'ay kenan ma ra'ayuka ya shekh in waqa'at hadhihi al-mas'ala in mas'ala ka ba ta faru menene malam yake gani sai Imam Malik yace ta faru ne sai kace a sai yace bari sai ran da ta faru sai ka zo ka tambaya shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace da'uni ma taraktukum ku rabu da ni matukar na rabu da ku ma anan masdariya ce an gane ko ma taraktukum ku rabu da ni matukar yadda na rabu da ku in dai kuka ji nayi shuru daga jawabi ko ba ku shuru daga tambaya innama ahlaka man kana qablakum kasaratu su'alihim ai abin da ya halaka da waɗanda suka zo kafin ku shine yawan tambaya an gane ko واختلافهم على انبيائهم da kuma yawan saba wa annabawansu da suke yi annabawa suke kaza sai a saba musu wannan ya halakar da su fa idza nahaitukum an shay'in duk abin da na umarce ku na hane ku ku bashi fajtanibuhu to ku nisanci wannan abu wa idza amartukum bi shay'in awani bugu na riyadus salihin bi amrin wani bugu bi shay'in amma an yi ta hakiki an gano bi amrin din huwal asaf saboda kutubul mutaqaddimina littafai na malaman da can ba bugun littafi ake da inji ba wannan zai zo ya karba ya kwafe garan haka zai canza kalma kaza ko kalma kaza ba ta fadi to yanzu shine ake tattaro littafin sai a zo sai a yi ta hakiki sai a tattaro duk bugun hannu da ke na littafin in kuma an taɓa buga shi a inji sai a tattaro sai kuma ka tara ainihin usul din waɗannan littafai ne asali malamin ya yi amfani da su ayi amfani da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta da wane ne da wane ne duk sai ka tattaro su sai ka ga kowane hadisi sai ka karanta shi tsaf sai ka karanta a waɗannan tafai da malamin ya ɗauko sai ka ga sun yi daidai ko akwai wata kalma ta faɗi ko wata ta ƙaru sai ka yi bayani akai ko kuma ka rubuta ta yadda take a asalin littafin shine tahqiq ma'ana tahqiqun nass al-maktub ka tabbatar da nassin da shi malamin ya rubuta kenan ta'liqi kuma shine wannan kalma ta ɗan cije ka fassara ta wannan takhriji kuma shine wannan ainihin hadisi malam mai littafi bai faɗi matsayin shi ba kai sai ka faɗi matsayin shi da kuma inda za a samu shi mun fahimta ko ta'liq takhrij tahqiq yace wa idza amartukum bi amrin in kuma na ba ku wani umarni fa'atu minhu masfa'atun to ku zo da wannan abu gurgurdan yadda za ku iya muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun suka rawaito wannan hadisi to me wannan hadisi yake koyar da mu yana koyar da mu duk sa'an da aka ce ka bar kaza wannan 100% zaka iya bari kana shan giya kana zina kana cin haram kana tace duk zaka iya barin wannan nan take amma umarni fa yana da wahala dan haka Allah yake kallalan ma yaqbi ma amara sai kaga har ka mutu baka gama abubuwan da aka umarce ka ba saboda wani lokacin ka yi je ka shiga abin da babu ruwanka Bahaushe yake kowa ya rasa kowa ya daka rawar wani sai rasa turmin daka tashi an ce kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ba kai ba ka je ka shiga wasu sha'anoni daban sai ranar mutuwa sai a ce kallalan ma yaqbi ma amara gashi har an dauran shi bai gama aikata abin da aka umarce shi ba متفق عليه البخاري ده مسلم سوزك ابو ايسو وانا تو محل الشاهد انا شيني دق ابن ده منذ الله يأمرني في أزول شيجور ودن يبدأ ذاتيا فانغانيكو معنى كرنك كي يسلم ما ايكي صلى الله عليه وسلم الثاني نبي عن أبي نجيح الإرباط بن سارية رضي الله عنه قال ده بابا نجيح شيني الإرباط بن سارية الله يقال مش يردائيكي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة من ذن الله إرادة أمين شن الله سبتا قريش يا إيمان وأزيني هكما نفتاها وجلت منها القلوب سبود يدوى النوى أزيك سيدة زكاة زكاة كتو وغرفت منها الأيون دكا إدان واقوما سكا تشكو هواي قران الله صحب من ذن الله صلى الله عليه وسلم داما إمام علي بن أبي طالب يتيب أن تقدل المتاني ما سوط قران الله إلن صحب من ذن الله با. To dan Allah duk sa'an da kai kana shi aka bude baki kace duk sahabban nan sun kafirta yaya za kai da Sayyidina Ali da ya faɗi wannan magana kuma wannan magana ya faɗi ta ne cikin Nahjul Balagha Nahjul Balagha kuma babban littafi ne a wurin Shi'a mai daraja ma'ana maganganun Ali aka tara gaba daya a ciki yake cewa ban taɓa ganin mutane masu tsoron Allah irin sahabban manzon Allah ba da an ce Allah ko manzon Allah ce sai ga suna ta hawaye saboda matukar tsoron Allah قلنا يا رسول الله صحابي suka ce ya manzon Allah ka annaha mau'izatu muwadd wannan wa'azi kamar wa'azin ne ban kwana kamar daga wannan wa'azi ba za ka sake yin haka ba ma'ana sun fahimci haka kenan a wata riwaya aka ce ahjatul wada'i manzon Allah ya wannan wa'azi sai suka ce o wannan wa'azi ya rasul Allah kamar wa'azin ban kwana daga wannan karo ba za ka sake ba to tunda haka ne fa ausina kai mana wasiya ya rasul Allah yanzu dogon wa'azi ya kare dogon jawabi ya kare yanzu ai mana wasiya wanda za ta dunkule abubuwa gaba daya mu saurari wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yana wasiya ne da wasiyar Allah fa Allah da kanshi cikin alqur'ani yace walaqad waffayna alladhina utul kitaba wa iyyakum an tattaqullaha da yahudu da kiristoci da ku kanku musulmi Allah yake in ne muku wasiya fa ku ji tsoron Allah mun gane ko to wasiyar manzon Allah sai yace usikum bi taqwallahi ina yi muku wasiya da ku ji tsoron Allah duk abin da kuke a sarari ko a foye babu zalunci babu nifaka ku saka tsoron Allah da adalci a zuciyarku wasam'i wasa'a ku zama masu jin magana masu biyayya ga shugabanninku matukar suna jan ku a bisa tsoron Allah wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyyun ko da bawa bakar fata mutumin kasar Habasha ne yake jagorancin ku to ku bi shi akan haka kun gane ko sai haka duk sa'an da aka ce wani ne shugabanmu ba za mu kalli nasabar shi ba ko dangantakar shi ko dan kasa kaza ko yare kaza akan me yake jan mu yana jan mu alal kitabi was sunna yana jan mu a karkashin abin da Allah da manzon Allah suka ce zai mu bi shi kaza lokacin da sayyidina abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin manzo Allah ya rasu sai nada usama ibn zaid usama shine komandan yaki za a tafi wuri kaza ba a tafi wannan yaki ba sai ma'aiki ya rasu usama kuma lokacin shekarar shi kamar 17 to dama sahabbai suna ganin wannan yayi kankanta da yawa yaya za a ce komandan yaki shekarar shi 17 da dattawa masu shekaru 60 shekara 70 shekara 50 shekara wadanda sun iya yaki a jahiliya me yasa aka to amma tunda Allah ya ce ma atakumur rasul faqduhu sai suka yadda suka karba to da manzo Allah ya rasu sai aka ce ai sai a canza wannan yaro yayi kankanta sayyidina abubakar ya ce wallahi tallahi ko ba za a yi nasara ba bazan canza abin da manzo Allah ya hada ba ina fatan mun gane shine yace to ku zama masu jin magana masu bi amma fa sai a karkashin abin da Allah da manzo Allah suka ce dalilin abin da yasa haka wata rana wasu mutane annabi ya nada musu komanda da aka ji shi kenan sai zama komandan mai zafin zuciya ne sai hura wuta gadan gadan sai ce wani fada sai ce kai shugaba ban fada ba kai wani fada sai ce ni ma ba zan fada ba ba manzo Allah ya ce ku bi ni duk abin da na fada ba suka ce eh amma ba za mu bi ka akan wannan ba ce to sai na kai ƙara ku cewa kun saba mini tunda manzo Allah ya ce duk abin da na fada ku ana zuwa aka ga manzo Allah ya ce wallahi da sun shiga wannan wuta ba su fita ba har kiyama ta tashi har abada tunda ku ku ga kanku a wuta kawai da ranku da lafiya ku cinye saboda shugaba a shugaba ya saba wa umarnin Allah ma'ana ba wanda ke iya azaba da wuta sai Allah sayyidina Ali ya kama kawarijawa ya kona su. Abdullahi bin Abbas yana a kasar Kufa sai ya ji labari, sai ya ce kash baban Hassan yayi kuskure, da ni ne ba haka zan yi musu ba, sai musu wani hukuncin kashe su. Dalili manzo Allah ya ce ba wanda ke azaba da wuta sai Ubangijin da ya halicci halitta har da wuta din. Wa innahu, kuma manzon Allah yake lallai haƙiƙa, man ya ish minkum, duk wanda ya tsawon rai daga cikinku, fasa ya rahtilafan kafira, zai ga canje-canje da yawa, zai ga juyin zamani, ana ibada 100% ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan ya kago wannan bid'a, wannan ya kawo wannan bid'a, wannan ya kawo kaza, wannan ya kawo kaza, wannan ya kawo kaza, duk wanda ya rayu zai ga irin wannan abu. Mu mutanen garin nan muna zaune, wani bai taɓa ganin manziri a zariya ba, shikenan sai juyin zamani ya zo, kuma sai gashi rawa a masallaci da kiɗa, kaga juyin zamani kenan. Ina fata an gane, ana zaune a ƙasar nan ana bin shari'ar Ubangiji tsaf. Turawa suka zo sai da suka kutukutun da suka yi saka cewa an daina hukuntar da abin da Allah da manzon Allah suka ce. Sa'annan aka kafa foundation din da yake kuma matukar an tafi akai shari'a Allah ba za ta dawo ba. Shine aka wulakantar da ilimin Alkur'ani, ilimin Sunna, aka fifita ilimin boko, kuma aka koya mutane sata da rayuwar duniya. Matukar aka tafi akan wannan tsarin, to an yi wa shari'ar musulunci kutun gwiwar da har abada ba za ta dawo ba. Cewa ana karantar da yara addinin musulunci a makarantun boko, wannan jirewu ne, karatun addinin musuluncin da ake koyar da su bai kaiwa 1/100 na bokon da ake karantar da su. Karatun addinin musulunci sai a sanya darasin addinin musulunci sai kamar 12:30 za su tashi karfe 1 sun gama gajiya, sai a sa 12 sai ka ji sai ka samu malaman arabiya tun safe suna zaune, sai wajen 12:30 za su shiga aji. Yaro ya gaji, yana jin yunwa, yana jin bacci, kasala ta same shi, kwakwalwar shi ta buga, sai malami ya zo. To ga malamin tsoho, ya wahala, baya aski, baya tada gemu, baya komai, haka za ka ganshi bakin shi da goro ga jau, ya saka riga duk ko ina faci da mako, sai zo yana karantar da yara. To yana faɗa da kyar, in ba su faɗa ba irin musu bulala. Shikenan an saka wa yara kyamar addinin musulunci, ma'ana addinin musulunci ana koyar da shi a lokaci mai zafin yanayi, mai koyarwan mugu ne, kazani ne, baya tsafta. Amma ta zuga malamin health education ta shigo, ta yi gayu, ta sa takalmi mai tsada, ta yi kwalliya, ta yi nuna musu yadda ake goga baki da brush. Ya za a yi yaran ba za su fifita boko akan addinin musulunci ba. Waɗannan yaran da aka rena nan da shekara 30-50 su ne wannan zai zama sanata, wannan zai zama kantoma, wannan gwamna, wannan shugaban ƙasa. Yaya za a yi waɗannan a zo taro, wane ne tunanin shi zai fara kawowa cewa addinin musulunci? Wane ne tunanin shi zai kawo kada a yi zalunci? Yadda kuna jin taro aka je aka ce to duk wanda ya sata gwamnati to a kashe shi, kanake haka aka yi? Me ya faru? Ba su tsaya ma an ba da jawabi ba, sai aka hauhaye duk sai suka ɓata taron. To wa zai gani wannan hukuncin? Shi hukuncin kuma ba ki ce yanka wuya? Me yasa? Saboda zingiri akan zalunci. Sayyidina Umar yana shugabanci, shine shugaban kasa, ba wai shugaban kasa ba, shugaban duniya gaba ɗaya. Dan Umar sai da shekara 10 shine shugaba, duk duniya sai da ta zauna akan karkashin mulki, a karkashin mulkin Umar, ba wai Madina ko Makka ko a'a, duk duniya har kafashen kafirai sai da suka zama suna karkashin control din Umar. Wannan gwamnan shi na Azerbaijan, wannan Azerbaijan da muke ji, sai ainihin din ko kaya masu kyau sai kawo mishi, aka kawo Sayyidina Umar. Ko yake lafiya ba? Ko yake ai gwamna ya aiko ni tun daga Azerbaijan gwamnan ka? Wasu kaya ne yake gashin kawo Halifa ya rinka sawa. Shine Sayyidina Umar ya tambaye shi, yace dukkan mutanen kasar Azerbaijan an rarraba musu kaya irin wannan sai haka riga da wando da jamfa da ya ciki? Ke a mun ga ya dace ne ki a ga maka. Yace to duk ka bincika gidajen Madina ba inda ake cin haram sai gidan Umar ko? Shine ka kawo mun ko? To da kai da gwamnan ku wallahi ku sake kawo wannan za a impeachment din ku, za a cire ku. Amma yanzu ina shugaba na kawo maka kana binciken da ya zo? Mata ma a jira ba su binciken da ake kawo musu. Yanzu ba azumi zai kama ba? To shi kenan, yanzu kowace ta kinsa zanin asuba wajibi ne, ko da ba ta da hijabi. Haram za a ɗibo, halal za a ɗibo, ba ruwanta ba ta damu da inda za a kawo ba. shi yasa sai ai ta addu'a Allah ba zai karba ba. Ka san mat'amuka haramun wa masharabuka haramun wa ghudita bil haram fa anna tustajabu da'watuka ya ab ya ayyuhal abd. Ka ci haram ka girma daga gidanku, ka zo ka yi aure ka ci haram, ka ci da matarka haramun, sai kuma a ci da ke haramun, ya za a kuɗa da hannun ku roki Allah, Allah ya amsa, Allah ya kiyaye. To shi ne yake cewa duk wanda ya tsawon rai zai ga canjin zamani. Dan haka sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fa alaikum bi sunnati, ya jama'a ina lazimta muku ku riki sunnata da ƙarfi, wa sunnatil khulafa'ir rashidina, da sunna halifofina waɗanda suke shiryayyu, almahdiyina kuma masu shiryawa, su kansu shiryayyu ne kuma su ma masu shiryawa ne. Abdu alaiha bin nawajid, ku riƙe sunnata da sunnar halifofina da fikokinku dam yadda ba za su kubuce ba. Abuga abuga matukar sunna ce, ka ce ai ba sassautawa, ka zama Abu Dharr a muciya ko ce kaji, ka zama Abu Dharr ko larura aka shiga, aka ce to Abu Dharr yanzu an shiga larura, an shiga ad-darurat tubihul mahdurati, sai ce mai manzon Allah yake zai a ce kaza, sai ya ce to khalas wannan kawai ita ce larura. Abu Dharr a sassauta, sai ce ba sassauci abin da manzon Allah yake, shine kawai sassautawa. Abdu alaiha bin nawajiz, manzo Allah yake ku rike sunnata da fikokinku, wa iyyakum muhdathatil umur, ahir ina gargadin ku game da bid'a, game da kago abubuwa, abubuwan da aka kago su ba su da asali. Fa inna kullu bid'atin dalala, domin duk inda bid'a take to bata ce, wannan kullu kulliya ce, duk inda bid'a take to bata ce gaba dayanta. Mun gane ko? Amma abin da yake damun mutane saboda ba su tsaya sun yi karatu na hakika ba, sai mutum ya jawo maka abubuwan da suke ba sun shafi ibada ba, sun shafi hudar rayuwa ta duniya ne, sai ce ai mota bid'a ce, ai radio bid'a ne, microphone bid'a ne, banka bid'a ne, kaza bid'a ne, to wannan ma duk ba gashi ana yi ba. Ka dauki littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a na Sheikh Usman, za ka samu cikakken bayani. Gida ba dawa ba. Sheikh Usman ya ce kullu bid'atin dalala, kowace bid'a bata ce, ma'ana duk abin da ya shafi addini wanda in kai zaka sa rai a baka lada ko matsayin mustahabi ko matsayin sunna ko matsayin farilla, duk sanda ka kago wani abu kana gani in kai wannan abu za a baka lada akai, ba tambarin manzon Allah a ciki, wannan abu bid'a ne, shine bata. Mun fahimci wannan da kyau ko? Yana nan cikin Ihya'us Sunna ta Sheikh Usman dan Kojiyo. رواه ابو داود والترمذي ابو داود والترمذي ذكر روايه عن حديثي وقال امام الترمذي يتي حديث حسن صحيح wannan hadisi ne mai kyau kuma sahihi. Mun yi bayani dangane da fuskar da zai yi a hada al-hasan wa sahih. Akace al-hasan, al-hadith al-hasan shine mutumin da yake da qafifu dhab, wanda yake hadda shi bata cika 100% ba ya ruwaito, sahihi kuma wanda ke da hadda 100%. To ya za a hadisi daya ya zama ya hada waɗannan sifofi? Sai aka ce duk sa'an da kaga Imam Tirmidhi ko wani malami ya hada hasanun sahih, yana nufin ɗayan ma'anoni biyu ne. Ko dai ya zama hasanun wa sahih, hadisin yana da hanyoyi biyu ne, ɗaya hanyar hasan, ɗaya hanyar sahih. Ko kuma ya zama Imam Tirmidhi ko kuma malamin da kaga irin wannan hukunci yana shakka shin hadisin nan hasanun ne ko kuwa yartaki ila darajati sihha, ko ya kai matsayin a ce sahihi ne, shine abin da malamai na musnadul hadith suka faɗi. Ina fata an gane. An-nawajiz, Imam An-Nawawi zai fassara kalmomi masu wahala a cikin hadisi, shine ake kira gharibul hadis. Yace bizalil mu'jama ko mu'ajjama, da zal mai dugo al-anyabu, ma'ana fikoki a rike sunna da fika yadda yake ba yadda za ta kufice. Wa qila, a wata fassara kuma aka ce al-adras, a haƙura kawai waɗannan na gaba su masu ake nufi, amma sahihiyar matsalar fassarar da malamai suka ɗauka shine ainihin fassarar fika ɗin. Mun fahimci wannan ko? To wannan hadisi ya kamata mu tsaya mu fahimce shi da kyau. Kullu bid'atin dalala, duk inda bid'a take bata ce. Wannan hadisi insha Allahu ta'ala sai gobe in mun zo karatu za mu bashi haƙƙin shi na sharhi, cikakken sharhi. Mun fahimta ko? Yanzu zai mu ce sallu ala nabi. Allah ya shafi mana kurakuran mu, marasa lafiya daga cikin mu Allah ya ba su lafiya, waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu, Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah ya rusa kafirci da kafirai, waɗanda ba su fahimci addini ba Allah ya sa su fahimta, waɗanda suka fahimta Allah ya ƙara musu fahimta. Muna roƙon Allah ya taimaki ƴan uwa musulmi masu yin jihadi a dukkan ƙasashen duniyar musulunci, ƙasashen Bosnia da Algeria da sauran ɓangarorin duniya. Allah ya taimaki musulmi masu yin jihadin kafa gwamnatin musulunci a ƙasar Masar. Mu ma musulmin Najeriya, Allah ya taimake mu wajen mu yi jihadi bayan mun tsayar da shugaba kwaya ɗaya a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah don kafa gwamnati ta musulunci a ƙasar nan bayan jihadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Takwas da rabi daidai muke fara karatu, ba mu san sai mun fara karatu, wannan ya tsallako, wannan ya tsallako. Ina fata an gane. Allah ya shirye da mu.